A shekarar da ta gabata ne kamfanin na NNPCL ya cimma yarjejeniyar cinikayya tsakaninsa da mutatun cikin gida da kudin naira domin bunƙasa tattalin arzikin kasar da kuma farfado da darajar kudin kasar. Olufemi Sonoyi, da ke matsayin shugaban sashen sadarwa na kamfanin NNPCL, ya tabbatar da katsewar cinikayyar albarkatun man a kudin naira tsakaninsu da sauran matatun mai da ke cikin kasar a wata sanarwa da kamfanin ya fitar mai dauke da sa hannunsa. Olufemi ya kara da cewa tun farko kamfanin na NNPCL ya cimma yarjejeniyar cinikayyar ne na tsawon watanni 6 wanda a ƙarshen watan Maris din nan ne yarjejeniyar cinikayyar ya zo ƙarshe kuma yanzu suna ci gaba da tattaunawa ta yadda za su sabanta yarjejeniyar. Na tuntubi kakakin gamaryan kungiyar masu matatun mai na cikin gida Eche Iduko game da katsewar cinikayyar albarkatun mai tsakaninsu da kamfanin NNPCL inda ya rubuto min cewa tabbas sun kawo ƙarshen cinikayyar karyar albarkatun mai tsakaninsu da kamfanin na NNPCL rubu'in farko a watan Maris din da muke ciki wanda kuma hakan yake a cikin yarjejeniyar cinikayyar. Idoku ya kara da cewa suna ci gaba da tuntubar bangaren gwamnatin kasar domin ta sabanta musu yarjejeniyar cinikayyar wanda har izuwa yanzu ba a cimma hakan ba. Raluwanu Ladan, ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun, na ganin gasar kayyade farashi tsakanin kamfanin albarkatun mai na NNPCL da kuma ta'alin kwadan gwate yayi tasiri wajen rashin sabanta yarjejeniyar cinikayyar albarkatun mai a kudin naira.
Idan muka kalli abin da ke faruwa tsakanin NNPC da waɗannan 'yan kasuwa na cikin gida, dama mun san arina an saci zanen mahaukaciya. Dangote ya fara soke farashin mai wanda yake har 'yan ƙasa sun fara jin daɗi a kai. Mun san su NNPC a matsayinsu na kamfani ba za su ji daɗin wannan abin ba, dama muna tsammanin za su fito da wani abu kalar haka. Idan aka ce za a bijiro da wannan irin yaƙi tsakaninsu da ita NNPC wadda tana da wani reshe haɗe da gwamnati, me kake tsammani sauran wasu 'yan ƙasa masu kishi masu son su zo su buɗe wani abu anan ba za su yi ba?
Ko yaya masana tattalin arziki ke ganin irin turkatirkar cinikayyar kasuwanci da ke faruwa tsakanin kamfanin na NNPCL da kuma sauran kamfanonin matatun mai na cikin gida? Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Wannan kamfani na NNPCL yana daukan sauran kamfanonin da ke hada-hadan man fetur a matsayin kishiyoyi ne, kuma hakan bai daidai ba. Buƙatuwan waɗannan kamfanoni a hannun 'yan ƙasa ya fi mana amfani, kuma buƙatuwan a saida musu da man fetur ɗin ya fi mana amfani a bisa zuwa a jinginar da man fetur ɗinmu ko kuma a siyar da shi, saboda irin buƙatuwan da ake da shi waɗanda kuma waɗannan kamfanoni za su iya taimaka ma tattalin arzikin ƙasa a sa a cikin gidan da kuma wajen ƙasan.
'Yan ƙasar dai na shaida ganin rangwamen farashin litar man fetur a ƙasar bayan cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin kamfanin NNPCL da kuma sauran kamfanonin matatun mai da ke cikin ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.